خير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
نعم الله يجي وإلى مدينة أخاهم شعيبا زواج متانا مدينة من أي قودة أنقوانس شعيب قال يجي يا قوم يا قوم متانينا اعبدوا الله كبوتا وألا ما لكم من إله غيره ba ku da wani abun bautawa da gaskiya sai shi wala tanqusul mikyal wal mizana kada ku rage abun awo kada ku rage kuma mizani kada ku rage ma'auni kada ku rage kuma mizani inni arakum bi khairin ni ina ganin ku kuna tattare da alkhairi wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit kuma ni ina jiye muku tsoran azabar wani yini wanda yake gamewa da azabar sa. Allah madaukakin sarki ya aika wa mutanen Madian da dan uwansu Shu'ayb. Mutanen Madian gari ne wanda yake tsakankanin Hijaz da Sham. Allah madaukakin sarki ya aika musu da Shu'ayb. An ce su waɗannan mutane na Madian sun cakudu da Larabawa don haka su ma sun zama Larabawa. Saboda haka suna daga cikin al-Arabul al-Musta'ribah kamar ƴaƴan Isma'il alayhi salam. Saboda haka su ma suna yin larabci. Ubangiji ya aika musu da annabi Shu'ayb wanda ɗaya ne daga cikinsu shi ma. Abinda ya fara kiransu zuwa gare shi shi ne tauhidi, kamar yadda dukkan annabawa abinda suke fara kiran mutanensu zuwa gare shi kenan. Ya ce da su ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da abin bautawa da gaskiya sai shi. Sannan kuma sun shahara da wani aiki na zalunci da cuta a junansu, kasance wasu ƴan kasuwa ne masu harkar kasuwanci, domin gari ne wanda yake tsakanin Sham da Jazira da tsibirin Larabawa. Don haka guri ne wanda idan aka zagi mutanen Jazira za su je Sham sai sun bi ta gurin, hakanan in suka dawo daga Sham sai sun bi ta gurin, hakanan su ma mutanen Sham in za su je Jazira sai sun biyo ta gurin, in za su dawo sai sun biyo ta gurin. Don haka ya zama wata tashaci wata mahadaci. Don haka sai suka shahara da kasuwanci da harkar awo na auna abin nan hatsi da gero da masara, ko kuma awo na a sa mizani ayi awo. To don haka sun shahara da wannan, sai kuma suka shahara da kwange a cikin harkar awon su. Idan mutum shi zai auna a gurin bako, to sai yayi yadda zai cika fiye da yadda ya kamata. Idan kuma shi zai aunar, to zai yi kwange zai rage. To bayan ga shirka ga kuma wannan ta'asar da suke yi ta zaluntar ƴan uwansu, ta zaluntar jama'a. To shine Ubangiji ya aiko da annabi Shu'ayb ya gyara musu aqidar su, kuma ya gaya musu cewa akwai shari'a ta Ubangiji. In ka yadda da aqida kuma dole kai aiki da shari'a. Abin nan da suke yi na harkar kasuwanci baya da kyau. Ba a gina harkar tattalin arziki akan abin da ba shi Allah yake so ba. Duk abin da zaka nema na arziki ka neme shi yadda Allah yake so, yadda ka san zaka bauta masa shi kadai. Haka nan ya kamata ka dauki doka a wajensa ta fuskar ka gudanar da rayuwarka da mu'amalolinka bisa yadda yake so. Shi yasa sai ya hada musu kira zuwa ga waɗannan abubuwa. Ya fara kiran su zuwa ga tauhidi, wanda shine mafi muhimmanci. Sannan kuma ya kirawo su zuwa ga abin da yafi yawo a tsakankanin su. Laifin da yafi yaduwa a tsakankanin su shine tauye ma'auni na awo da kuma ainihin ma'auni na mizani. Yace da su wala tanqusul mikyal wal mizan, kada ku rage ainihin kwanukan awo da kuma mizani, wato lokacin da za ku auna kada ku rage. Haka nan lokacin da za ku auna kada ku rago na wani, don abin da ke faruwa kenan. In ka je kasuwar awo din nan, kai in ka je da naka buhun, gashi ka je da shi cikakke, ka san kwano 40 ka je da shi, in su za su auna sai da 35, in su za su auna sai an rage maka shi ya da 35, akwai yadda za su yi. Sai kuma in ka tashi auna sai su baka 35 a matsayin 40. Kaga kenan za su tauye ta fuska biyu, za su tauye idan su za su bayar da awo. Haka nan kai ma in za ka auna ka za su tauyo naka, su rago naka. Kaga tauyewar ta fuska biyu. Saura kalmar tanqusul mikyal wal mizana ya kunshi tauyewar ta fuska biyu. Ku tauye nakun da za ku auna wasu, ko ku tauye da wasu idan sun kawo dan ku kara wa kanku. Yace duk ku daina wannan. Inni arakum bi khairin, ni ina ganin ku tattare da alkhairi, ma'ana Ubangiji ya muku ni'ima. Ubangiji ya ba ku wadata. Bai kamata a ce ku sakan kawa wato Ubangiji da irin ta hanyar wannan wadata da ya ba ku ta hanyar ku saba masa ba. Ya kamata ku yi abin da zai za ku dadada wa Ubangiji abin da za ku nemi yardarsa. Inni arakum bi khairin, kamar yana gaya musu cewa kuna cikin wata ni'ima, ku yi kokari ku kiyaye ni'imar nan da Allah ya ba ku ta hanyar bin dokarsa. Ku bar zaluntar wani. Wa inni akhafu alaikum azab yawmin muhit, kuma ina je muku tsoron azabar wani yini mai gamewa, wato wanda in azabar sa tazo za ta gama kowa da kowa. Kaga anan yana nuna musu cewa Ubangiji ya muku arziki, arzikin nan ba za ku iya kiyaye arzikin da ya muku ba, ku rayu ku cikin yalwa sai idan kun kiyaye dokarsa. Da zarar kuka saki dokarsa, to kuma wannan arzikin da ya muku za ku rasa. Sannan da karshe azaba za ta zo, kuma azabar in ta zo za ta game gaba daya, ba za ta kyale wani ba. Ya ci gaba da ce musu,
ya qaumi anful mikyana wal mizana bil qist wa la tabqasun nas ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin.
Yace wa yaqubu ya ku mutane na auful mikyana, ku cika ma'auni wal mizana da abin awo da mizani, ku cika. Can baya ya ce da su kada ku rage, nan kuma ya ce ku cika. Maimai ne aka yi ko kuma ba maimai ba ne? Sannan gaba ya ce wa la tabqasun nasa ashya'ahum, kada ku tauye wa mutane kayayyakinsu. Wannan maimai ne Ubangiji ya yi? Wasu malaman suka ce idan aka yi hani da abu sannan aka yi umarni da kishiyarsa, to don a ƙara ƙarfafa wannan abin, don a ƙara ƙarfafa abin sai a kawo abin, kuma sai a kore kishiyarsa, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa azalla fir'auna qaumahu wa ma hada. Azalla qaumahu shine wa ma hada, ya batar da mutanansa kuma bai shiryar da su ba. An tabbatar da batarwa kuma aka kore shiryarwar. Can Ubangiji ya ce kada ku tauye, nan kuma ya ce ku cika. Wasu malaman suka ce ba wai kawai karfafawa ake nufi ba. Duk lokacin da aka ce kakka tauye ba wani, ana nufin kayi abin da kai ma za ka gamsu cewa baka tauye din ba. An ce kakku tauye musu ma'auni, to abin da ake bukata kenan ku daina kasuwanci. Tunda ku za ku yi cewa ai mun harkar kasuwanci muke na a'a, ku yi kasuwancin amma ku cika. Sannan kuma ku yi kasuwancin ku cika musu ta hanyar da za ku samu ne yakinin cewa kun cika. Ta yaya za ka samu yakinin cewa ka cika? Lokacin da ka cika din kuma ka ɗebi wani ƙari ma ta ɓangaren ka kai ka ƙara, wanda zai fitar maka da shakkar cewa baka tauye masa wani abu ba. Don haka abin da mai awo zai yi bayan ya cika kwanan awansa, ya zuba wa mutum kuma ya ciko hannunsa ya ƙara, wannan ya yi haka domin ya kuɓutar da kansa daga tauye ma'auni. Ko da wajen ɗaga kwanan wani abin ya juye wanda yake haƙƙin mai saye ne, to da ya dawo daga baya ya ɗago abin kuma ya zuba, kaga ya dawo masa da abin da ya koma cikin hajarsa, kaga ya samu wani yaƙini. Saboda haka kamar da Ubangiji ya ce wa auful kaila, kamar yana nufin ku cika ta hanyar ma ku ƙara musu, ma'ana ku samu cewa ku ba ku cuce su ba, kuma ma ku ta ɓangaren kuma kun samu yaƙinin cewa har ƙari ku yi musu. Saboda haka kaga ashe ba kawai an karrara an maimaita maganar ba ce, a'a akwai wata ma'ana ƙari doriya da za a iya fa'idanta daga wannan wa auful kaila din wal mizana bil qist ta hanyar adalci. Wa la tabqasun nasa ashya'ahum, kuma kada ku tauye mutane abubuwansu. Idan ana maganar mizani ko ana maganar mikiyali, abinda za a aura ko wanda za a dora akan sikeli, to kada ka ɗauka iyanan shari'ar ta tsaya. Duk abinda yake haƙƙin mutum ne kakka tauye masa haƙƙinsa, sawa'un abinda yake aunawa ake yi ko kuma dora shi ake akan sikeli. Kada ka tauye wa mutum haƙƙinsa, ko kuma ma ba auna ake akan sikeli ba, a'a wani haƙƙinsa ne, ko da haƙƙi ne ma'anawi. Mutum ya cancanci yabo akan abin da yayi na yabo, to ka gaya masa ya cancanci haka ne. Mutum yayi maka daidai, yayi maka abin da yake na kyautatawa, ka ce na gode, shi ma wani abu ne. Mutum yayi abin da yake na yabo ne, ka kushe, ka tauye masa haƙƙinsa. mutumin da zai yi abin da ya kamata ka ce nagode, kai gum ko nagode baka ce ba, ka toye masa haƙƙin sa. Saboda haka la tafasun nasu ashiya'ahum, don a nuna musu tauye haƙƙi din, ba wai kawai ya tsaya abin nan ya tsaya akan abin da ya shafi awo da suke ri bane, a cikin komai ma kada ka tauye mutane haƙƙin su. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, kada kuma ku yi barna a cikin ƙasa kuna masu fasadi, kuna masu wato lalata, kada ku shiga cikin ƙasa kuna barna, domin sun kasance suna kare mutane suna fashi saboda kasancewar hanya ce ta mutane. Kamar yace wala taqulu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah, kada ku zauna akan hanya kuna fashi, domin sun shahara da wannan kasancewar Madyana din hanya ce da ta hada tsakanin jazira da mutanen Sham, don haka sai sukan tsaya idan fatake sun zo su yi musu fashi. To Ubangiji yace to kada kuma ku yi wannan, kun ga an umarce su da tauhidi, aka hana su tauye mudu, sannan aka umarce su da cika mudu da adalci, aka kuma hana su tauye wa mutane haƙƙin su, sannan abu na biyar kuma aka ce su daina barna a bayan ƙasa, wanda shine fashi da suke yi wa mutane da makami. Allah ya ce baqiyatullahi
biyatullahi qayyul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaykum bihafiz.
Allah ya ce baqiyatullahi, wato annabi Shu'aib ya ci gaba da gaya musu cewa baqiyatullahi alkhairin da yake wanzuwa a gurin Allah, khairul lakum shi yafi muku alkhairi in kuntum mu'minina, in kun kasance mu'minai. Wa ma ana alaikum bihafiz, kuma ni ba mai wanda zai tsare ku bane, ba wanda zai kiyaye ku bane. Wato yake gaya musu cewa ku bar cutar da mutane ta hanyar tauye musu mudu, ku bar cutar da mutane ta hanyar fashi, ku sani abinda Allah madaukakin sarki zai ba ku na arziki ta hanyar halal shi yafi wanzuwa a gurin Ubangiji, shi ne abinda za ku bore shi a nan duniya, kuma za ku bore shi a lahira, sannan kuma za ku samu zaman lafiya a tsakaninku, domin abinda ke kawo rashin zaman lafiya shi ne wani ya shiga haƙƙin wani. Da zarar kowa zai kiyaye haƙƙin wani, to za ku samu abinda zai za ku samu rayuwa mai dorewa, ba tare da kun samu tashin tashina da faɗace-faɗace a junanku ba. Wato duk yana faɗaitar da su akan cewa su tsaya akan dokar Allah, wannan shi zai ba su zaman lafiya. Duk ƙasar da za ta kiyaye dokar Allah, to za ta samu zaman lafiya. Baqiyatullahi khairul lakum, abinda Ubangiji zai ba ku na falala shi ne mai wanzuwa a gurin Ubangiji, kuma shi ya fi muku alkhairi in kuntum mu'minina, in kun kasance masu imani. Wato imaninku shi zai sa ku tsaya ku kiyaye dokokin Allah cikin shari'a. Wato imani shi zai sa ka ga haram duk da kana da bukata ka bar shi, in ba imani ba abinda zai shiga tsakaninka da cin haram, ba tare da cewa kana da bukatar dukiya, yadda Allah ya madaukakin sarki ya halicci dan adam da mayatar san dukiya. Wa innahu li hubbil khairi lashadid wa tuhibbuna almala hubban jamma, da Ubangiji ya faɗa a ce kuma ga kaga haram gashi, kuma kana iya sa hannu ka iba ka tsallake shi ka wuce, babu shakka imani ne zai maka wannan kasangar. Shi yasa yace in kuntum mu'minina, in kun kasance mu'mini, matukar babu imani a zuciyarku, to ba za ku iya kiyaye wannan dokar ba. Yace wa ma ana alaikum bihafiz, kuma ni ba mai tsare ku bane, lokacin da azaba za ta zo ni ba zan iya tsare muku wannan azaba ta ki sauka akan ku ba. Ko kuma wa ma ana alaikum bihafiz, lokacin da Ubangiji ya so ya raba ku da wannan arzikin da kuke takama da shi, ni ba zan iya hanawa ba, ba zan iya tsare muku wannan arziki ba. Don haka abinda zan gaya muku ku yi yanzu shi ne zai tsare muku arziki, shi zai tsare muku ainihin rayuwarku, ku rayu cikin mutunci da martaba da zaman lafiya a junanku. Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك يقوانا طالبك لمن na wannan makaranta da waɗanda suka kawo mana ziyara a wannan safiya ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah da ya ba mu damar haduwa a wannan safiya a wannan makaranta a wannan rana ta asabar 21 ga watan Ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda yazo daidai da 20 ga watan 9 shekarar miladiya ta 2008 muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya ba mu damar wannan haduwa kuma haduwar da za mu yi ta insha Allah saboda shi da fatan Allah madaukakin sarki yayi mana jagora abinda za mu faɗa daidai Allah yayi mana tarayya gaba ɗayan mu cikin lada abinda kuma za mu faɗa mu kuskure ubangiji madaukakin sarki ya ganar da mu kuskuren mu kuma ya ba mu damar gyara shi zan fara daga kan kalmar da mai gabatarwa ya rufe maganarsa da ita ma la yudraku kulluhu la yudraku dullu yawanci mutane suna faɗar kalmar haka amma a juya ake faɗar ta ba daidai ba cewa ake ma la yudraku dulluhu ما لا يدرك كله لا يدرك جله ما لا يدرك جله لا يدرك كله وانا شي ne daidai kalma din abin da ba za ka samu da yawan sa ba to kanka hakura da shi gaba daya wato kamar abin da ake cewa da babu gara kadan shi ne ma'anar kalma din da babu gara kadan amma in ka ce ma la yudrak kulluhu la yudrak jullu abinda ba za a samu duka ba to kada a bar mafi yawa kaga anan ka ce kada a bar mafi yawa to in kadan ne fa a bar shi kaga kalmar tana nuna kenan in kadan ne to a hakura a bari amma in ka juya kalmar to za ta baka ma'ana mai kyau ma la yudraku dulluhu la yudraku kulluhu abinda ba ka samu da yawa ba to kakka a hakura da kadan ko da kadan ne yafi babu babu shakka haduwa irin wannan mutum sai ya rasa da me zai fara akan me zan yi muku magana da cewa an bani matashiyar maganganun da za a yi amma a makare saboda haka yanzu gashi na zo ina tunanin kan ma me zan yi muku magana za mu yi magana ne akan irin abin da musulunci yake ciki a yanzu da halin kakanuka yi da ya samu kansa a ciki da hali na rashin katabus da musulmi suke ciki a duniya ko ko za mu yi magana ne akan irin tsadar da samari suke da ita da martaba da daraja a matsayinsu na samari waɗanda su ne masu kazar-kazar masu jini a jika masu kai kawo masu faɗi tashi ko ko a za mu yi magana ne akan abin da ya shafi ilimi da mahimmancinsa da kasancewarsa shi ne sinadarin rayuwa shi ne yake haifar da ɗan adam in babu shi babu ɗan adam a matsayinku na ɗalibai masu neman ilimi ko ku a za mu yi magana ne akan irin cututtukan zukata da suke damun wannan al'umma cutar hassada da keta da mugunta da ganin ƙyashi ko ku a za mu yi magana ne akan irin miyagun aƙidu da karantarwa waɗanda ake turo su cikin al'umma yau da gobe ba ƙaƙƙautawa. Ana ƙoƙarin a dagula tunanin jama'a, a dagula tunanin al'umma, a mayar da al'umma ta ƙara ci baya. Ko kuma za mu yi magana ne akan irin halin da muka samu kanmu na ainihin zaman 'yan marina, wato wancan ya kalli gabas, wancan ya kalli yamma, wancan ya kalli kudu, kowa ya ba wa ɗan uwansa baya. Babu tunanin yadda za mu taimaki junanmu a cikin abubuwan da muka sani na alkhairi, ko kuma akan me za mu yi magana. Saboda haka mutum sai ya rasa ma ta ina zai fara, ta ina zai kare. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu ad-dharra sabara fa kana khairan lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lilmu'min والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أشكوا أنها ديسي هدابي نفعل قوينة وعجبا لأمر المؤمن الأمر المؤمن أبو ما ماكيه كل امره له خير دو الامر ان الخير ده gare shi wato babu wani al'amari na mu'mini da babu alkhairi cikin sa idan abin da yake na jin dadi ne ya same shi sai ya gode wa Allah sai ubangiji ya dindinka masa ya zama masa alkhairi in shakartum la azidannakum in kun gode zan kara muku sai ya gode wa Allah bisa wannan abin da Allah ya bashi na alkhairi ubangiji ya kara masa idan kuma abu ne na bakanta rai na bacin rai ya same shi sabar sai ya hakuri fa kana khairan lahu nan ba kuma ya zama masa alkhairi wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min babu wanda zai iya samun wannan garaba ta sai mu'mini shine ta kowane bangare idan ta bangaren dadi ne to shi alkhairi ne gare shi in ta bangaren rashin dadin ne ma to alkhairi ne gare shi babu wanda yake da irin wannan sai mu'mini daya hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa al-mu'minul qawi ahab khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if mu'minin da yake kakkarfa yafi zama alkhairi a gurin ubangiji yafi zama mafi soyuwa a gurin ubangiji sama da mu'mini amma mai rauni annabi ya ce wa fi kullin khair amma dukkanin su akwai alkhairi tare da su babu mu'minin da babu alkhairi tare da shi amma wanda yake mu'mini mai karfi ya fi zama mafi soyuwa mafi alkhairi a gurin ubangiji sama da mu'mini amma mai rauni annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ihris ala ma yanfa'uk kai kwadayin abin da zai amfane ka ka nuna sanka ainihin da damuwa ka samu abin da zai amfane ka wasta'in billahi wala ta'jiz ka nemi taimakon Allah kada ainihin ka nuna kasawa kada ka nuna kasawa a komai idan wani abu ya same ka kada ka ce law anni amiltu kaza kana kaza wa kaza fa illa law taftahu amala shaytan kada ka ce da kaza dai da kaza da kaza ne zai faru ko da ban yi kaza ba da kaza bai faru ba domin irin wannan kalma ta da kaza da ba kaza ba da kaza ya faru wata kalma ce da take bude kofar shedan take bude aikin shedan waɗannan hadisai guda biyu su za su ƙara sa mana karsashi akan mu tashi tsaye wajen mu ga cewa dukkan abubuwan da muke ganin su musabbita fil tariq mu'awwiqat fil tariq abubuwan da muke ganin su masu za su ga wani cikas a rayuwarmu mu ga cewa mun fi ƙarfin su mun mulkushe su idan mutum mumini musulmi a yau ya dubi abinda duniya take ciki da halin da musulmi suka samu kansu na taɓarɓarewa da ci baya. Ƙasashen musulmi suka zamo ƙasashe ne waɗanda ba su da ainihin wata kima, ba su da daraja. Jinin musulmi ya zama jini ne wanda ya fi kowanne jini arha a duniya. Za a zubar da shi kamar an kashe sauro ko an kashe ainihin wasu dabbobi waɗanda ba su da galihu, ba su da gata. Ƙasashen musulmi da albarkatun ƙasashen suka zamo abin dakawa wasu daga ƙasashen da suke mafiya ƙarfi a duniya, ƙasashen yamma. Idan musulmi ya dubi irin yanayi da musulmi suke ciki a yanzu na koma baya ta fuskar tattalin arziki, koma baya ta fuskar ilimi, koma baya ta fuskar zamantakewa a junansu, koma baya ta fuskar ƙarfin soja, koma baya ta fuskar kowane abu wanda shi ne zai iya ci gaba da ciyar da ɗan adam gaba, ya dubi cewa musulmi an bar su a baya, sun zama 'yan rakiya a wasu abubuwan, kuma a wasu lokutan sun zama 'yan amshin shata, sun zama koma baya har ta fuskar siyasa, ta fuskar shugabanci. Babu mutum a samar da shugaba adali, babu mutum a samu shugaba mai kishin al'umma, sai dai ya za a samar da shugabanni waɗanda suke masu handama, masu babakere, masu ci da dukiyar jama'a, masu rubda ciki akan kayan al'umma. Idan musulmi ya dubi irin wannan yanayi da duniyar gaba ɗaya take ciki, babu shakka in bai yi da gaske ba sai ya kamu da cuta ta ya'asu, cuta ta ɗeba ƙauna, cuta ta fidda rai, ya koma yana faɗar cewa mahadukan gyara, wato ya koma ya zama shi ma aƙidarsa irin aƙidar tsofaffi da suke gida, suke ɗaki waɗanda ba su san komai ba, waɗanda in ka gaya musu sai wannan al'amari sai dai mahadi, wato sai mahadi ya bayyana abubuwan mu za su yi kyau. Babu shakka duk wanda ya dubi irin abin da yake gudana, yake kai kawo, rana take hudowa a kansa ta faɗi, zai iya samu, zai wannan cutar za ta iya samunsa. A baya da can al'ummar musulmi ta ga tasko iri-iri, ta ga abubuwa daban-daban, ta ga wulaƙanci, ta ga ainihin bala'i da masiba ba kaɗan ba. Wanda duk zai karanta tarihin musulunci zai ga tun lokacin da al-khilafatur rashida aka ce babu suwa, wato khilafar nan ta manzo sallallahu alaihi wasallama, lokacin da babu ita to kuma musulmi suka fara shiga wani hali na fargaba da ɗarɗar da ci baya, abubuwan kuma suna ƙaruwa yau da gobe yau da gobe, har abin ya yi tsanani kusan ma yadda ya game duniyar musulmi ɗin gaba ɗaya. A da musulmi suna ƙarƙashin inuwa guda ɗaya, aka dawo ƙasar musulmi ɗin aka fara yi mata a yaga tun daga lokacin da aka fara rikici tsakanin Banu Umayya da Banu Abbas. Banu Umayya suke mulki, Banu Abbas suka ce su za su karɓi mulki, aka zo aka yi ta faɗace-faɗace ba ji ba gani, musulmi da musulmi ana ta zubar da jinin juna, har waɗannan suka zo suka ƙwace mulki a hannun waɗancan. Su kuma waɗancan suka ce su ma ba za su yarda ba, haka za su ci gaba da fafutuka sai sun dawo da daular. Sannan su kuma waɗannan a junansu su kansu Banu Abbas ɗin suka fara ainihin hantarar junansu da kansu, kowa yana ganin su, kuma yanzu ai shi ya fi cancanta ya yi shugabanci. Don haka ɗa yana rigima da mahaifinsa, yana rigima da baffansa, wa yana rigima da ƙaninsa, kowa yana ƙoƙarin ya yagi rabansa. Haka aka ci gaba har ta kai lokacin da aka yi wa duniyar musulunci ɗin a yaga, ta ji daunoni daban-daban suka riƙa kafuwa. A kafa daula ta al-Ghaliba, daula ta al-Adarisa, daula ta Banu Umayya, daula ta Banu Abbas, duk a lokaci ɗaya ga daunoni nan daban-daban. Har aka zo wani lokaci da mulkin ma ya fita daga hannunsu gaba ɗaya, ya koma hannun waɗanda suke bayi ne, asalinsu bayi ne, aka je aka so su daga ƙasar Farisa, wato ƙasar Iran ko kuma can wajen Turkawa, ƙasar Taki.
har ya kai musuluncin kasar musulmi sun ta koma hannun waɗannan, aka zo aka samu dawlatul mamalik, su kansu su ma ba su tsaya sun haɗa ƙarfi guri guda ba, su ma kowa ya yagi rabansa, aka yi wa duniyar a yaga, kowa ya yagi abin da zai yaga, kuma ƙoƙari yake yi ya yi nasara a kan ɗan'uwansa domin ya ƙwace ainihin ɓangaren da shi ɗan'uwan nasa yake mulki, ya haɗa da nashi kasansa ya fi girma. Aka wayi gari bayan musulunci ya kafu a ƙasa irin ta Spain, daula ta Andalus ta kafu shekara da shekaru, amma bata samu istiqrari ba, bata samu zaman lafiya ba. Gashi dai an samar da daula, musulmi sun samu ci gaba, sai yadda ma waɗanda ba musulmi ba daga ƙasashen yamma nan suke zuwa suna koyon karatu a wannan lokaci a ƙasashen Turai, suna rayuwa a zamanin da suke cikin duhu, ba sa ganin ko tafin hannunsu, wanda za su iya cewa suna da wani abu na ƙyalƙyali na ci gaba, ba su da wannan. Sai sun shigo ƙasashen musulmi, nan ne za su zo su ɗauki wani abu na ci gaba na rayuwa domin su kai ƙasarsu. Ƙasar Andalus ta zama ƙasa ce wacce take ta tara malamai na fannoni daban-daban, fannoni na rayuwa daban-daban, ta tara malamai waɗanda suke shakundum ne ta fuskar ilimi, amma saboda rashin jituwa da zama na ƙiƙi juna, har ya kai kowa yana tunanin yaya zai iya balle daga wani daga ɓangaren da ake mallakarsa ya kafa tashi daula ɗin. Aka riƙa yi wa wannan ƙasa ɗin mulki, wato aka dinga daddatsa ta, aka dinga daddatsa ta, har wannan ya bawa ainihin su arna ɗin dama su ga cewa ai yanzu bango ya tsage, saboda haka kadangare yana da damar shiga. Suka shigo suka a ƙarshe dai ƙasar gaba ɗaya ta fita daga hannun musulmi, inda aka yi wa musulmi kisan ƙare dangi. Bayan wannan tafiya sai tafiya, duniyar musulmi ta ga tashin hankalin da ba taɓa gani ba, tashin hankalin da Magul, waɗanda ake ce musu Satan, suka shigo da shi, suka shigo duniyar gaba ɗaya, suna cin duniyar da yaki. Satan wasu mutane ne waɗanda suke rayuwa a can gabashin duniya mafi nisa, can wajen yankin China ko tarayyar Soviet, a can suka bayyana. Kabila ce wacce take mai faɗan gaske, wanda suna da faɗa sosai, suna da wato jarunta wajen yaki, sun shahara da farauta, sun ƙware wajen iya harbi da sarrafa makamai na zamaninsu, sun ƙware wajen iya sukuwa da sarrafa dawakai. Amma kuma kabila ce ta maguzawa, ba su san Allah ba, abinda suke bautawa a lokacin shine kakanninsu, akwai wanda suke cewa shine asalinsu gaba ɗaya, sunan shi Genghis Khan. Genghis Khan suna ganin shine ubansu, wanda ta shine aka samar da su, sannan kuma shine Allah. Kuma Genghis Khan din nan ba mai mutuwa ba ne, in ma an ce ga Genghis Khan ya mutu, to ba shine ya mutu ba, gangan jikinsa ce. Shi wannan ruhin nashi baya zai fita ne ya koma jikin ɗansa wanda zai gaje shi, don haka automatic ya zama shi ne Genghis Khan ɗin. Ya dai sake ainihin kama ne, kamar mutum ya sake rigarsawa kawai, ya cire waccan rigar tsohuwa ya sanya riga mai jini a jika. Saboda haka shi kuma za a ci gaba da bauta masa a matsayin shi ne Genghis Khan, shi ne Allah nasu. Kuma shi wannan duk abin da ya ce su yi za su yi, kuma dama tun da suka ce Allah ne, ai ya kamata duk abin da ya ce kawai su yi, kamar a ce ka yarda da Allah, Allah ya ce yi kaza, ai za ka kama kai kai tsaye, saboda ka yarda cewa shi ne Allahnka, shi ne zai sa kai hana ka. Saboda haka ya zama suna da kundin mulki wanda suke kiran shi Al-Yasir. Al-Yasir kundi ne na mulki da shi Genghis Khan ɗin da wasu muƙarrabansa suka tsara, banda zalunci da ta'addanci da mugunta da ƙeta, babu komai a ciki, dan ƙanƙanin laifi sai a ce kawai a kashe mutum. An samu mutum ya ainihin mari ɗan uwansa, me yasa ka mare shi haka nan ya mare da ba dalili to aje a kashe shi mare yayi sai aje a kashe shi an samu mutum yayi ƙarya aje a kashe shi kowane irin laifi kawai hukuncin da alkali zai yanke kawai kisa ne saboda haka al'umma ce da ta tashi umman da zubar da jini ba su san komai ba saboda haka sai suke ganin yadda suke da ƙarfi din nan da yawa da iya sarrafa makamai ya kamata su mallaki duniyar gaba daya bai kamata a ce iya yankin da suke iyalan ne nasu ba gara su tashi su cinye duniyar gaba daya su zama su suke mulki a ko'ina ba a duniya ba ga suka fara cin garuruwan da suke gefen su duk garin da suka je kuma ba wai magana ake ta ku sallama kanku ba ku ce kun bi ƙauya kun bi su to kuma shikenan za su gane ku a'a su kawai kisa a kashe duk wanda aka ci karo da shi kawai dan haka za a mallaki garin babu maganar ko a zauna sulhu a ce ku ce kun miƙa kanku kun ba kiran su mallake ku a'a za su yi ta kisa ne sai inda suka gaji don haka sai ya zama da a lokacin duniya duk gaba ɗaya tsoransu ake ji duk ƙasar da aka ji labarin so gaba tashi yake lokacin da duk wata ƙasa ta ji labarin cewa ga tatar nan sun dumfaro ta tsakaninsu da ita bai fi wata tafiyar wata biyu ba so za a ga ƙasar nan gaba ɗaya an yaye gaba ɗaya duk kamar an yi shara kowa ya gudu ka duba tazarar fa wata biyu amma tsakanin wannan lokacin za ka ga duk mutane sun gudu saboda ana ganin waɗannan mutane kamar daga sama aka jefo su kamar ba mutane ba ne don haka duk ƙasar da aka ce ga sunan sun nufe ta to hantar kowa sai ta kaɗa babu wanda ba zai ji tsoro ba to haka suka dinga cin duniya suka dinga cin ƙasashe daban-daban har suka danno ƙasashen musulmi inda suka nufo hadiratul khilafa wato cibiyar shugabanci na daular Abbasiyya ita ce Baghdad ita ce Iraki a lokacin nan suka duk faro domin su kashe waɗanda suke shugabanci su kashe musulmin da suke nan in suka cinye nan to sun cinye qalbul alamul islami a lokacin sun tumɓuke zuciyar gaba ɗaya so a wannan lokaci kamar yadda ibnu al-asir ɗaya daga cikin malamanmu na tarihi wanda ya ga lokacin ya halarci lokacin a zamaninsa ne abin ya faru yana da littafin tarihi da ya rubuta sunan shi al-kamil fi tarihi da ya zo rubuta abin da ya faru a lokacin da suka taho iraki za su shiga Baghdad ya ce ya daɗe yana kai kawo yuqaddimu rijlan wa yu'akhiru ukhra ya rubuta ko kai ya rubuta yana ta taraddudi yana ta kai kawo yana ta zullumi ya bada labarin nan mara dadin ji ko kai ya bada labarin yace shi tun da yake karance-karancensa bai taba jin cewa duniya gaba ɗaya ta taba aukawa cikin wani tashin hankali da tashin tashi na irin wannan lokacin ba shi ya karanta tun daga halitta har zuwa zamaninsa shi ne mai ji wani lokaci da aka ce duniya gaba ɗaya ta rinkaɓe ta rikice ta shiga wani hali na tararrabe da zulmi da tsoro da fargaba da tashin hankali irin wannan lokacin ba yace to yanzu shi ya rubuta wannan yace kuma shi a yadda ya ga abin ya faru a gaban idansa yana jin har alkiyama ta tashi da wuya ne a kuma samun fitina da tashin hankali da abin ban tsoro irin wannan yace to bai sani ba ko fitinar ya juzu wa ma juzu yace ko dajjal ai dajjal idan kai imani da shi sai ya barka duk waɗanda suka yi imani da shi baya taɓa yahudu da nasara da baragurba musulmi waɗanda za su ce sun yadda da shi shi Allah ne shi ai baya taɓa mabiyansa suke zama to amma su waɗannan mutanen ɗan da yake cikin mahaifiyarsa ba a haife shi ba ba su kyale shi ba domin za su kashe mace da ciki sannan su fasa cikinta su turo jaririn shi ma inda rai a tare da shi su kashe shi yake to waɗannan ai ba su yi kama da fitinar dajjal ba yake to sai dai ko ya juju wa ba juju ko wataƙila fitinar su za ta yi wannan yace amma waɗannan mutane abin da ya gani na tashin hankali da ban tsoro tattare da su bai taba ganin irinsa ba. A wannan lokaci da suka shigo Baghdad, irin yadda tsoro ya cika zukatan mutane, kamar yadda Ibn Kathir yake faɗa a cikin littafinsa Al-Bidayah wa Nihaya, yana ba da labari yace sai ka ga musulmi gashi mutum cikakke amma kamar an zare masa rai, kamar gangar jikinsa shi take tafiya, kamar an cire masa hankali, kamar mahaukaci ne yake tafiya. Mutum za ka ganshi gashi da makami a tare da shi, amma ɗan tatar sai ya ce kai zo nan, ya zo ɗan tatar ɗin ba makami tare da shi, sai ya ce kawo makaminka in kashe ka, sai kuma ya ɗauka ya bashi ya kashe shi ya wuce. Ya ce wani lokaci ma ba ta tare zai zo ya samu mutum musulmi ba yana buƙatar kashe shi amma ba ya da makami, sai ya ce da shi zauna gindin bishiyar nan in je gida in dawo, sai ya zauna nan har ya je ya ɗauko makami ya zo ya same shi bai motsa ba ya kashe shi. Akwai tashin hankalin da ya kai wannan mutumin da zai kashe ka ya ce jira na a nan in je ɗauko makashi in zo in same ka kuma ka jira shi har ya je ya dawo, ka ga nan ya zama mutum ne kawai gangar jikin ne, amma duk wani abu na mutuntaka an zare masa shi baya jin sa, haka baya fahimtar komai ya zama kamar dabba. To haka tatar suka danno kasashen musulmi suka zo suka ci Baghdad a cikin ruwan sanyi a lokacin al-Khalifa al-Musta'sim billah. Al-Musta'sim billah shine khalifa a Baghdad, wazirin sa wani mabiyin addinin Shi'a ne, ana ce da shi Ibn al-Alqami, shine wazirin sa. To Ibn al-Alqami tunda ba addinin su daya da khalifa ba, khalifa mutum ne wanda yake bin hanyar sunna, shi kuma wancan wazirin nasa mutum ne da yake bin hanyar Shi'a, saboda haka sai yake ganin dama yanzu ta samu shi wannan wazirin, dama ta samu da zai huce haushinsa akan sunna, sunna na Baghdad. Saboda haka sai ya lallaba ya je ya samu tatar, ya samu Molako, ya ce da shi ina ganin ba sai kun ɓata lokacinku ba wajen ku tura sojojinku a ce za a yi yaƙi, watakila ku yi asarar wasu daga cikin sojojinku, zan yi ƙoƙarin yadda zan kawo maka halifan da kansa a nan ya zo ya yi maka mubaya'a ya miƙa kansa ya sallama kansa, saboda haka ka ci ƙasar da cikin ruwan sanyi ba tare da ka wahalar da sojojinka ba. Saboda haka Ibn al-Alqami mugun waziri mai mugun nufi kenan. Saboda haka sai kuma ya dawo ya samu ainihin khalifa ya gaya masa cewa kun ga mutanen nan duk duniya an kasa da su, duk ƙasar da suka je cinye ta suke da yaƙi, ni na je na yi magana da su akan sun yadda za mu yi sulhu da su su kyale mu, amma wani abu za mu rinka ba su a shekara mu ci gaba da ba su, muna ba su wani haraji su ba mu da rabu mu ci gaba da mulkin mu. Ya ce na je na tattauna da shugabansu kuma ya yarda, don haka yanzu kai yake jira da kai da mutanen gidanka ku je domin ya nuna masa cewa kun amince da wannan abu. Al-Musta'sim billah, saboda daula ce dama duk an rarrake ta, daula ce ba ta da ƙarfi ba ta da ruhi, sunan shugaba ne amma shugaba ne na je kana yi ka, shugaba ne da ba zai iya aje kara ba ya ce kada wani ya tsallaka. Saboda haka shi ma a tsorace yake, kawai gashi nan hoto ne yana neman mafita, sai kuma wannan mugun waziri ya ga cewa ai ga wata dama ta samu da zai huce haushinsa akan sunna. Saboda haka sai ya tattara khalifa da 'ya'yansa da mutanen gida gaba ɗaya ya musu jagoranci zuwa ga inda Holaku yake da jama'arsa, ya shiga ya ce Holaku ga suna kawo maka su. Holaku ya ce to a je a bi su ɗaya ɗaya duk a kashe su, ka a bar kowa da rana. Haka aka yi ta musu yankan rago, aka kashe su gaba ɗaya saboda haka tatar za su shiga ƙasa babu shuwa gaban ni. Ibnu al-Alqami gani yake cewa ya samu abin da yake so, shi ma tatar suka ce kakku bar wannan filan nan na tsiyace. Kun san su mutane da ba ruwansu, kamar yadda na gaya muku, dan ka ce ka bi su ba wai kale ka za su ba. Saboda haka shi ma aka ce a ai awan gaba da shi, a gama da shi. Saboda haka shi ma suka kashe shi, suka shiga Baghdad, duk abin da suka ci karo da shi bai motsi, sai sun ga baya mu ko menene shi. Haka suka rika yi, kamar yadda muka ji yadda Ibnu al-Asir da Ibnu Kathir suke gaya mana. A wannan lokaci an ce ƙoramar Dujla da Furat da suke cikin Baghdad sai da suka yi jaja wur saboda jinin al'umma da yake gudana, sai da suka yi ja littattafai kuma na manyan malamai, saboda Baghdad ta zama ƙasa ce wacce take gare ne wanda yake ya tara malamai kusan tun lokacin sahabbai, kusan da aka bude Iraki tun zamanin Sayyidina Umar. Aka kwaci kasar Iraki daga hannun Farisawa, daga hannun Farisawa, mutanen Faris, mutanen Iran da su suke mulki a Iraki da wasu yankuna da Larabawa tun lokacin Sayyidina Umar, bisa jagorancin jagorori daban-daban, wanda na ƙarshen su shine Sa'ad ibn Abi Waqqas, wanda shine gaba ɗaya karya daular Farisawa din duka. Aka shigo da wannan yanki cikin musulunci, aka tura kuma sahabbai waɗanda suke ci gaba da karantarwa, irin su ainihin Abdullahi dan Mas'ud, irin su Ammar ibn Yasir, shi kansa Sayyidina Ali ya zauna a Kufa, nan ne cibiya ta shugabanci a zamaninsa. Saboda haka gari ne wanda ya rayu da ilimi tun zamanin sahabbai, cike yake da malamai, rubuce-rubuce na ilimi cike yake da su. Saboda haka tun manya-manyan laburari haka waɗannan mutane suka dinga shiga, ana kwaso littafan musulmi ana jefa su cikin ruwa, ana jefa su cikin ruwa. Al'ummar musulmi ta yi hasarar wagagen littattafai ba kaɗan ba a dalilin waɗannan mutane a garin Baghdad.